والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa masu sauraro, barkamu da wannan yammaci na ranar 6 ga watan Ramadan shekara ta 1447. A ci gaba da sauraron tafsiri na Alkur'ani mai girma wanda ƙungiyar jama'atu Izalat Bidawa Iqamati Sunna ta garin Damban take shiryawa a wannan masallaci na Jibril bakin hanya. A wannan karatu namu yau shine zama na 5 a cikin wannan wata mai albarka. Karatu na baya mun tsaya suratul A'raf, a mun tsaya daidai aya ta 27 ko mun tsaya aya ta 27. A faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawa'atihima innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawna. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gargadi ɗan Adam cewa su yi hankali da shaytan, zai fitar da su, zai fitar da su daga gidan aljanna kamar yadda zai buɗe su kai, kamar yadda ya fitar da iyayensu daga gidan aljanna. Kuma Ubangiji ya gargaɗe mu cewa shaitan yana kallon mu ta yadda ba ma kallonsa, yana iya zuwa mana ta yadda ba ma iya zuwa masa, har ma manzon Allah ya ba mu labari cewa shaitan ya kai shiga jikinmu, ya shiga cikin zuciyarmu, ya sanya mana waswasi kamar yadda jini yake gudana a jikin gangan jikin a cikin gangan jikin ɗan Adam. Don haka dole mu zama masu taka tsantsan game da shaitan. Babban taka tsantsan shine neman tsarin Allah daga sharrin shaitan. Mu kasance masu yawan addu'a, muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin shaitan. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce su shi shaitan, inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladina la yu'minun, mun sanya shaitan ya zama ko shaitanu su zama waliyan waɗanda ba su da imani, su zama masu wato san waɗanda ba su da imani. Bayan Allah ya faɗi wannan, sai Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin su marasa imani da irin ayyuka da suke aikatawa. Allah yake wa idza fa'alu fahishatan
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha.
نعم.
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون.
من جدي سبحانه وتعالى سوى إذا فعلوا فاحشة إذا انسك أيك توتى الفاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا وجدنا عليها آباءنا سيستي هكا مكتر إيا يمسنا أيك تونا الفاحشة والله أمرنا بها. Allah shi ya umarce mu da aikata wannan alfasha. Ubangiji ya ce ataquluna qul inna Allah la ya'muru bil fahsha, kace musu Allah madaukakin sarki baya umarni da alfasha. Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun, kuna faɗa ma Allah madaukakin sarki abinda ba ku da ilimi akan sa, ba Allah bane muku wahayi yace ya umarce ku da aikata ko ku ce Allah ne? Wannan ya zama faɗar magana a Allah maɗaukakin sarki ba tare da ilimi ba, wanda za mu karanta a ayarmu a ayoyi na gaba insha Allahu ta'ala yana daga cikin manya-manyan zunubai yi ma Allah maɗaukakin sarki ƙarya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bayani a wannan aya game da munanan ɗabi'u na kafirai idan suka aikata aikin alfasha. Malamai sun yi bayani game da me ake kira alfasha, wanda a dunƙule za mu ce fassarar alfasha ya dunƙule akan abubuwa guda biyu. Na farko a wannan aya ɗin kenan. Na farko, alfasha shi ne kareci da suke yi a ɗakin Ka'aba. Idan za su yi tsawafi, sukan yi fito tsirara su kewaye ɗakin Ka'aba. Wannan ita ce alfasha. Kuma ya dace da munasaba ta ayoyin, domin Allah Maɗaukakin Sarki ya yi ma annabi Adamu uquba ta hanyar nuna tsarecinsu a fili. Kuma suka tuba, suka ciri ganye suna rufe wato al'aurarsu. Sannan kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya umarci ɗan Adam da cewa su saka tufafi. Ya saukar musu da tufafi a matsayin ni'ima wanda za ta sitirce musu al'auransu. Wannan ni'ima ce, sannan kuma wajiba ce. To a nan sai Allah Maɗaukakin Sarki sai yake mana bayani cewa akwai waɗanda shaiɗanu suka wato zamar da ƙafarsu, suke fitar da tsaraicinsu a fili, suke bayyana wa mutane. Kuma idan aka musu magana, sai su jingina abin ga Allah subhanahu wa ta'ala. Su ce, Allah ne ya umarce mu, kuma haka muka ga iyayenmu suna aikatawa. Wannan shi ne alfasha ta fassara ta farko, wanda kuma akan fassara alfasha a cikin Alƙur'ani mai girma da abin da ya shafi amfani da al'aura ta hanyar da bata dace ba. Kamar yadda Allah Maɗaukakin Sarki yake cewa, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'at sabila. Kada ku kasance zina, domin shi zina alfasha ce, kuma hanyar tamu nana. Kun ga an kira bayyana tsareci ko amfani da tsareci ta hanyar da bai dace ba suna me? Da suna alfasha. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira luwaɗi da suna alfasha. Waluqan iz qala liqaumihi innakum lata'tun alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin. Alkatina annabi Luqu sanda yace wa mutanansa, kunna aikata alfasha wanda wasu a bayan ku ba ta aikata irin ta ba. Me ake nufi da alfasha ana? Luwaɗi. Shi ma menene mazmunin ma'anar? Shi ne amfani da tsareci ko al'aura ta hanyar da bai dace ba. A cikin Alƙur'ani Allah Maɗaukakin Sarki sai wallahi atinal fahishata min nisa'ikum fastashidu shahidaini fastashidu alaihim arba'atan minkum. Waɗanda suke aikata alfasha a cikin matanku. Malamai da dama suka ce alfasha ana nufin wato mummunan aƙida ta lesbian, wanda mata suke a junansu. Sai aka kira ta alfasha. Ita ma menene zahirin ma'anar? Shi ne amfani da tsareci ta hanyar da bai dace ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa. Kada ku auri irin matan da iyayenku suka aura, sai dai abin da aka yi a baya a lokacin jahiliya shi kan ya wuce. Da kuka musulunta Allah ya yafe mu. Sai Allah ce, innahu kana me fahishatan wa makatan wa sa'a sabila. Lalle auren matar da mahaifinka ya aura ko kakanka ya aura, to wannan alfasha ce. Mun fahimci wannan ko? Duka kun ga ma'anonin alfasha yana zuwa a matsayin me? Amfani da tsareci ta hanyar da bai dace ba. To a zo a bayyana tsareci a fili, sai Allah Maɗaukakin Sarki ya kira wannan da suna alfasha a wannan sura ɗin. Wa iza fa'alu fahishatan, idan suka aikata alfasha bi ma'ana suka zo suka yi tsawafi a ɗakin Ka'aba tsirara, sai su ce haka muka ga iyayenmu suna tsawafi tsirara, wallahu amarana biha, Allah Maɗaukakin Sarki shi ya umarce mu da muna yin tsawafi tsirara. Wannan kenan. Alfasha ta biyu, wasu suka ce ma'anansa duk wani aiki wanda yake mummuna saɓanin kyakkyawan aiki, sunansa alfasha. Sunansa alfasha, duk abin da yake shirka, an fassara ta da shirka, da abin da ke biyo bayan shirka. Suka ce wannan sunanta alfasha. Idan suka aikata shirka, to sai su ce Allah madaukakin sarki ne ya umurce mu da mu aikata shirka, kuma haka muka ga iyayenmu suna aikatawa. Wannan ma'ana din ita ma za mu ce Alkur'ani ya mara mata baya, ma'anar ya zo a ayoyi da za mu karanta a gaba, da Allah ya ce ƙul amara rabbi bil qismi, ko ka ce Ubangijina ya yi umarni da mai adalci. Idan muka zo za mu fassara gurin insha Allahu ta'ala. A ƙul amarana biha, ƙul qalu wajadana alaiha aba'ana, yana daga cikin hujjojin mushrikai, suna istidlali, suna kafa hujja da cewa haka suka ga iyayensu suna yi. A ayoyi daban-daban Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa kadhalika ma arsalna alayhi min qablika fi qaryatin min nadhiri illa wa kadhalika illa qala mutrafuha inna wajadana aba'ana wa inna ala atharihim muqtadun. Haka suka faɗa, ba wani annabi mai gargadi da za a aiko shi kafin ka zuwa ga wata alƙarya, face in ya zo ya musu wa'azi sai su ce mun ga iyayenmu akan wani addini, dan haka abin da suka aikata haka za mu yi. Waɗannan ayoyi daban-daban sun zo a cikin Alƙur'ani, kuma Allah maɗaukakin sarki ya musu raddi. Daga cikin raddin da ya musu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce qala awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba'akum, ko qul awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alayhi aba'akum, ka ce musu ko da na zo muku da abin da ya fi shari'a sama da abin da iyayenku suke kai, ku na iyayenku za ku bi. Yanzu idan iyayenku suna wahala da a gona ko a lokacin sussuka, juga guda ɗaya da bata wuce hatsi buhu 10 zuwa 20 ba, za a yi sati ana sussukewa. Yanzu sai muka zo muku da kayan technology da mota mai kyau, a rana ɗaya za ta sussuke kamar buhu 100 ko buhu 50, ba za ku ɗauka ku yi amfani da shi ba? Misali, kenan duk abin da kuka tarar iyayenku suna aikatawa, ku shi za ku bi. Idan kuka samu ci gaba, kuka samu canji, kuka samu shari'a sama da ta iyayenku, ba za ku ajiye ta iyayenku ku zo ku bi abin da ya fi muku daidai ba? Ubangiji ya ce a suratu Luqman da aka musu magana aka ce ku zo ku bi abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar, sai suka ce za mu bi abin da iyayenmu suke kai. Sai Allah ya ce awalau kana shaytanu yad'uhum ila azabi sa'ir, ko da shaytan yana kiran iyayenku zuwa ga su shiga wuta. Idan shaytan ya ce iyayenku su zo su shiga wuta, suka shiga, kuma za ku bi safin da iyayenku suka bi? Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun, ko da iyayensu ba su da ilimi ba su shiryi ba, za su bi iyayensu? Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna la ya'qiluna shay'an la ya'lamuna shay'an wala ya'qilu, haka ne ko? Ko da iyayensu ba su san komai ba, ba su da hankali, za su bi abin da iyayensu suke kai? Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi fatali ya ɓata wannan da'awa ɗin, cewa idan aka zo aka faɗa wa mutum gaskiya sai ce ba haka iyayensu suke aikatawa ba. To wannan koyi ne da wato kafiran baya, wanda annabawa suka zo suka musu wa'azi suka ce su abin da iyayensu suke aikatawa za su bi. Sun yi ma Allah maɗaukakin sarki ƙarya, suka ce wallahu amarana biha, Allah maɗaukakin sarki shi ya umurce mu da aikata waccan alfasha ɗin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu amarana biha, ko a taquluna ala Allahi ma la ta'lamun, za ku faɗi magana a Allah maɗaukakin sarki da ba ku da ilimi a kai? Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana cewa baya umurni da mummunan aiki. Allah ya ce wala yarda li ibadihi kufr, Allah bai yarda ga bayinsa su aikata kafirci ba. In tashkuru in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum wala yarda li ibadihi kufr wa in tashkuru yarbahu lakum, idan kuka kafirce ba ruwan Allah da ku, kuma shi Allah baya yarda bayinsa su aikata aikin kafirci. Allah baya sa aikata aikin kafirci. Wa in tashkuru, in kuka gode ma Allah maɗaukakin sarki, yarbahu lakum, Allah maɗaukakin sarki zai yarje muku abinda kuka aikata na godiya. Don haka abinda Allah yake umarni da shi shine kyautatawa da kuma me, da kuma ayyuka na alkhairi, ayyuka na adalci. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki yace qul amara rabbi bil qist. Na'am,
qul amara rabbi bil qist, وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
نعم وبنجدي سبحانه وتعالى قل كتيمس أمر ربي بالقسط وبنجدينا يا يؤمرني بالقسط دين عدلتي وأن أقيموا وجوهكم كما كو فسكان تد فسكركم wato ku kalli alqibla inda kulli masjidi a duk yanda wajen ibada yake ku fiskanci Allah ku fiskanci alqibla wad'uhu mukhlisina lahuddina ku roki Allah ku bauta ma Allah kuna masu ikhlasin addini ga Allah madaukakin sarki shi kadai kama bada'akum ta'uduna kamar yadda aka fara ku haka za ku dawo fariqan hada wasu bangaren wasu kashin a cikin ku sun shiryu وفريقا حق عليهم الضلاله وسكما واتو مغنر الله تتوا سوقتتو ني تا تبتا اكن انهم اتخذوا الشياطين للي سو ودان سكا بتي سرقي شيطانو اولياء من دون الله سو ني كو اياي جدانسو مسويانسو كما بايان الله سبحانه وتعالى ويحسبون انهم مهتدون كما سكازو سنا تمان سو شرييو ني اشي سو با شرييو بني a wannan aya Allah madaukakin sarki ya ƙara raddi a kafirai da suka ce Allah ne ya umurce su da aikata alfasha sai Allah ya ce shi baya umurni da aikata alfasha Allah yana umurni ne da kisbi da adalci wannan shi zai bamu ma'ana ma'anan alfasha ta biyu shine ake kira shirka shirka kuma kishiyarta shine adalci domin Allah madaukakin sarki idan ka bauta masa ka bauta ma wani to kai zalunci kamar yadda Allah ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girman gaske duk wanda yake bauta ma wani ba Allah ba ana kiransa azzalimi ana kiransa marar adalci Allah madaukakin sarki yayi muqabalan waɗannan kalmomi a cikin surat an-nahl Allah madaukakin sarki yace inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba Allah yana umurni da adalci wal ihsan Allah yana umurni da kyautatawa wa ita'i dhil qurba da taimakon ƴan uwa na jini sai aka yi muqabalar su da kishiyoyin su wa yanha anil fahasha'i kuma ya hana alfasha kenan al adlu kishiyansa shine alfasha me ake nufi da al adlu tauhidi a bisa fassarar da wasu malami suka yi a ayar kenan Allah yana umurni da tauhidi a kadai tashi shi kadai abauta masa shine kololuwar adalci mun gane ko wayanha anil fahasha'i ya hana alfasha menene alfasha shine shirka mun gane ko wal munkari da kuma sauran munanan ayyuka wal baghi sannan kuma ya hana me ya hana zalunci Allah madaukakin sarki ya haramta waɗannan da haka ma'ana alfasha anan ma'anarta ta biyu shine shirka Allah madaukakin sarki baya umurni da yin shirka idan suka aikata alfasha bi ma'ana shirka ko kuma suka yi tsare shi a yanda ɗakin Ka'aba yake lokacin da suke dawafi sai su kira shi da cewa Allah ne ya umurce su to Allah baya umurni da yin tsare shi Allah madaukakin sarki shi ya saukar mana da tufafi ko kuma sababin da zamu samu tufafi Allah ya saukar mana da shi muke samun tufafi muke wato sitirce al'auranmu wallahu ta'ala a'lam قل ان الله قل امر ربي بالقسط wannan yana daga cikin abin da ubangiji yayi umurni da shi yin adalci adalci shine al-ikhlas mun gane ko ko kuma kace duk wani abu na adalci da zai shafi tsakaninka da mutum to Allah madaukakin sarki yayi umurni da shi wa an aqimu wujuhakum kuma ubangiji yayi umurni da tsaye da sallah da akai umurni da tauhidi da kadaita Allah madaukakin sarki abu na biyu shine me shine tsaye da sallah Allah madaukakin sarki yayi umurni da a tsaye da sallah a duk yanda masallaci yake a tsaya a fiskanci alqibla a tsaye da sallah wannan shine abin da ubangiji yake umurni da shi wayanha ay wada uhu ko mukhlisina lahu din, dan haka ku roki Allah, ku bauta ma Allah. Idan aka ce addu'a, tana daukan ma'anan addu'a, tana daukan ma'ana gamammiya, shine duk wata ibada sunanta addu'a. Dan haka a bauta ma Allah madaukakin sarki, ana ikhlasi na addini ga Allah subhanahu wata'ala, ba a shirka da Allah ko kada. Allah madaukakin sarki ce kama bada'akum ta'uduna, kamar yadda aka fare ku haka za ku dawo. Wannan kalma kama bada'akum ta'uduna, malamai suna sun mata fassarori kamar guda biyu. Fassara ta farko aka ce kama bada'akum ta'uduna, kamar yadda aka yi ku haka za ku dawo. Suka ce wannan ana magana akan kaddarar Allah da yayi tun fil azal. Allah ya halicci bayinsa ya raba su gida biyu. Akwai ƴan aljanna waɗanda za su dace, akwai ƴan wuta waɗanda ba za su dace ba. Allah madaukakin sarki da yayi bayinsa tun farko ya kasa su kashi biyu, akwai ƴan wuta akwai ƴan aljanna. Dan haka kamar yadda Allah ya halicci ƴan wuta a matsayin ƴan wuta, to haka za su dawo su shiga wuta. Kamar yadda Allah ya halicci ƴan aljanna a matsayin su na ƴan aljanna, to hakan nan za su dawo su yi aikin shiga aljanna. Mun fahimci wannan ko? Manzon Allah tsira da aminta Allah sai mata a gare shi yace Allah madaukakin sarki ya halicci aljanna, sai ya halitta mata waɗanda za su shige ta. Ya halicci wuta, ya halatta mata waɗanda za su shige ta. Wannan fassara ayar da muke karantawa ta mara mata baya. Allah ce fariqan hada wa fariqan haqqo alaihim dhalala. Wannan shine fassaran kama bada'akum ta'udun, kamar yadda muka yi ku haka za ku dawo. Dan haka idan Allah ya yi mutum dan wuta, dan wuta ne. In Allah ya yi mutum dan aljanna, dan aljanna ne. Sai dai ana son ka zama mai kokarin neman gaskiya, mai bin gaskiya. Kamar yadda wata rana an yi wata jana'iza, manzon Allah tsira da aminta Allah sai bata gare shi yace ba wani rai da kuka sani face in dan aljanna ne, Allah ya rubuta dan aljanna ne. Idan wannan ran dan wuta ne, Allah ya rubuta dan wuta ne. Sahabban manzon Allah suka budi baki suka ce to ai kawai sai mu dogara akan kaddarar da Allah ya rubuta mana, mu daina aiki. Manzon Allah ya ce i'malu fa kullu muyassarun ila ma khuliqa lahu. Ku tsaya ku dage ku yi aiki, kowa ana sauƙaƙa masa aikin makomarsa ne. Idan makomarka aljanna ce, sai a sauƙaƙa maka aikin shiga aljanna. Idan makomarka shiga wuta ne, sai a sauƙaƙa maka aikin shiga wuta. Mun fahimci wannan ko? Kama bada'akum ta'udun. Fassara ta biyu, kama bada'akum ta'udun, kamar yadda Allah ya yi ku, to haka za ku dawo. Bi ma'ana da Allah ya halicce ku babu ku, to za ku mutu, sannan kuma za a sake dawo da ku, a sake rayar da ku. Kamar yadda Allah ya ce Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu, Allah shi yake fara halitta, idan halittar ta mutu sai kuma a dawo da ita. Wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi, shi yake fara halitta sannan kuma halittar bayan ta mutu babu ita ta zama kasa, sai a sake maido da ita yadda take. Wa huwa ahwanu alayhi, wannan yafi sauki a gurin Allah madaukakin sarki. Mun gane ko? Awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin walam ya'id khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mauta, wanda ya halicci sama da kasa ba shi yake da ikon ta da matattu ba? Mun fahimci wannan ko? Ubangiji yace awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min qablu wa yaqulu Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin 'alim. Dan adam ya buga wani misali, ya zo da kashi ya rididdige, yace yanzu wannan kashin waye zai rayar da ita ko waye zai rayar da shi bayan ya rididdige ya lalace? Ubangiji yace ku ce masa yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra, wanda yayi kashin a farko babu shi, to shi zai sake rayar da wannan kashi din. Wa huwa bi kulli khalqin alim, kowace halitta Allah ya san da ita, babu wata halitta da za ta ɓuya ma Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai ayoyi da dama da suke tabbatar mana da wannan cewa Allah madaukakin sarki zai dawo da halittarmu bayan mun lalace, mun mutu, mun zama kasa. Wannan shine ma'ana kama bada'akum ta'udun. Mun fahimci wannan ko? Dan haka ayar tana daukan ma'ana guda biyu. Za a dawo da mu bayan mun mutu, za a mana sakamako kamar yadda kuma Allah ya kaddara a cikin mu akwai ƴan wuta akwai ƴan aljanna to haka kowa zai tafi zuwa gidansa muna roƙo Allah ya sa mu dace ubangiji ya ce fariqan hada wa fariqan haqqo alaihimu balala wasu sun shiryu wasu kuma bai aibata ya tabbata akan su innahum muttakhadhu shayatin awliya'a min dunillah su sun riki shaydanu waɗannan fatattu a matsayin masoya ko ma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wa yahsabuna annahum muhtadun kuma suna tsammanin su shiryayyu ne anan gurin malamai suka ce tsammanin kafiri ko batacce ko dan bid'a akan cewa yana kan daidai to wannan baya masa maganin komai wai kai kana zaton daidai kake aikatawa kuma amma ba daidai bane to wannan zaton ko tsammanin baya maka maganin komai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa kul halu nabiyukum bil akhsarin a'mala alladhina dalla sa'ayuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah ce bazan ba ku labari ga waɗanda suka fi kowa bacewa ba aikin su ya zama mummunan aiki sune waɗanda suka bata rayuwar su a duniya iya duniya suka sani ayyukan su na duniya ya lalace amma suna tsammanin suna kyawawan ayyuka a tsammanin su kyakkyawan ayyuka suke Allah ce to waɗannan su suka fi kowa asara dan haka kenan dan bid'a idan yana bid'a wai yana ganin adidi yake to ganin shi adidi yake ba zai sa Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi daga azaba ba batacce mai yin shirka yana shirka shi yana ganin adidi yake to wannan ba hujja bace mun fahimci wannan ko Allah ya ce innahum muttakhadhu shayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun tunani da suka yi da zato da tsammani cewa suna kan daidai bai musu maganin komai ba dan haka addini na Allah madaukakin sarki ana koyan sa ne akan yaqini ba akan tsammani ba mun gane ko ka zo wai kana addini ka ce ai kowa lalime yake cikin duhu ba wani lalime cikin duhu gaskiya gaskiya ce takan fito kamar yadda rana take fitowa a tsakiyar sama idan gari ya waye kowa yana iya gane ta dan haka wanda ya fahimci gaskiya ya fahimci gaskiya yake kansa yake kanta wanda yake kan bata ya san akan bata yake muna roƙo Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya daura mu akan gaskiya na'am
ya bani adam qudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin
na'am ubangiji yace ya bani adama ya ku ɗan adam khudhu zinatakum ku yi ado inda kulli masjidin a duk yadda masallaci yake ku yi adanku wa kulu ku ci washrabu ku sha wala tusrifu kada ku wuce iyaka innahu la yuhibbul musrifin lalle shi Allah baya son masu wuce iyaka wannan aya mai girma tana umarni da yin mai ado yayin da za a zo sallah wannan aya kamar yadda muka karanta a baya mushrikai suna tawafi a ɗakin Ka'aba tsirara asali ta sauka ne bi khususi hadhihi ha'ula'il kuffar akan waɗannan kafiran da kuma wannan aiki da suke yi mun fahimci wannan ko amma a ƙarshe sai hukuncin ya ƙetara ya shafi kowa da kowa kuma ya shafi kowane masallaci cewa idan za a zo masallaci a yi ado a ƙarshe ma za mu ce sai mu ce sai ya bar magana akan ɗakin Ka'aba ya dawo hukuncin sauran masallatai kamar yadda za mu yi bayani insha Allahu ta'ala a Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a yi ado mutlaq ɗin ado a wannan aya idan muka ɗauke shi akan kafiran da suke tsirara a ɗakin Ka'aba suke ɗawafi tsirara a ɗakin Ka'aba ana nufin ku saka kaya mun gane ko kaya wanda zai suturce muku al'aura sawa'un na ado ne ko ba na ado ba shikenan amma sunnar manzon Allah da ta zo sai ta kebance mana cewa ɗakin Ka'aba ba a masa ado idan za a yi tawafi a ɗakin Ka'aba me ake yi kaya iri ɗaya ake sawa ihrami ne farin kaya zaka sa mun gane ko ba wani canjin kaya dan haka kowa zai zo da kaya ne iri ɗaya kyakkyawa mai tsafta mun gane ko ba tare da ka zo da wani launi daban ba idan da cewa ɗakin Ka'aba ana yin ado to da za a ba da dama a mutane kowa ya zo da irin launin kayan da ya ga dama amma sai zama bawafi a ɗakin Ka'aba ana yin sa ne da ihrami kuma ya kasance launin safari. Mun fahimci wannan ko? Kenan yanzu idan zamu dauki ado ba da sunan tsafta ba, to ya shafi hukuncin sa sauran masallatai. Idan zaka zo masallaci kai ado ka sa kaya mai kyau. Al-Qur'ani ya nusar da mu, ya karantar da mu yin ado a lokacin da za a zo masallaci. Shi yasa idan muka duba ko sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ta karantar da mu yin tsafta da yin kwalliya san da mutum zai zo masallaci. Kai tsafta ka kwalliyarka ka fito cikin ado lokacin da zaka zo masallaci, ba a so mutum ya zo cikin kazanta. Aka hana mutane cin tafarnuwa da albasa lokacin da za a zo masallaci. Mutanen ƙauyuka sukan zo masallaci sallar Juma'a ba sa yin wanka. Idan suka taho ga ƙura ga gumi a hanya sai kaga suna dan wani wari suna bashi. Manzo Allah ce lawa ta saltum yawmikum haza, kuna wanka saboda wannan rana ta Juma'a din, wanka na musamman sai ake wanka. Kun ga wannan duka yana nuna mana me? Idan za a zo masallaci ana so a zo da tsafta. Idan za a zo kuma ayi ado, mutum ya sa kayan sa mai kyau ya zo masallaci. Wannan Al-Qur'ani ya yi kira zuwa ga haka. Sannan abu na biyu, malamai suka ce a wannan aya za mu ɗauki hukuncin suturta al'aura lokacin da mutum zai yi sallah. Suturta al'aura wajibi ne, amma ga wanda ya samu sutura ɗin. In dai za ka samu sutura, to wajibi ne ka suturta al'auranka sanda za ka zo sallah. Amma idan ba ka da suturan da za ka suturta al'auranka, to bata zama maka wajibi ba. Mun fahimci wannan ko? A nan malamai suka ce in kana da sutura da za ka suturce ma al'aura, sai al'auranka ta wuto fili sanda kake sallah, to sallanka ta ɓaci. Wanda suke bin ka sallah, sallansu ta ɓaci. Me dalili? Suka kafa dalili da hadisin Amr bin Salama. Jama'arsa sun zo gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, suka musulunta ko kuma suka nemi ilimi na addini, dama su musulmai ne. Manzon Allah ya karantar da su ya ce, to wanda ya fi ku karatun Al-Qur'ani shi zai na muku limanci. Suka ce sai zama wanda ya fi mu karatun Al-Qur'ani wani yaro ne karami, sunansa Amr bin Salama. Ya fi mu iya karatun Qur'ani, ya fi mu hadda sosai, sai muka sa shi limanci. Amma saboda yarinta tufafinsa gajeru ne, idan ya zo yana yin sallah yakan kasance wato tuwon uwawunsa yana fitowa fili. Sai suka faɗa babansa, suka ce warri ista imamana haza ko istabnaka haza, ka dan lullube mana wato tsaraicin wannan yaron naka, ka saba masa kaya mai kyau dogo wanda zai sa a daina ganin tsaraicinsa. Sahal ya ruwaito hadisi cewa a zamanin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi, akwai karancin tufafi a lokacin, ba kowa yake da tufafi yalwatacce ba. Sai ya kasance wasu mazaje suna sallah a bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, kuma tufafinsu yana kan wuyansu. Idan aka yi sujada ko aka yi ruku'u, sai kaga wato tuwon uwawunsu yana fitowa fili. Sai manzon Allah aka faɗa masa ga abin da yake faruwa, wa qala lin nisa'i la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawiya ar-rijalu qiyama. Sai aka ce wa mata, kada kuna dago kawunanku in aka yi ruku'u ko aka yi sujada har sai maza sun dago sun daidaitu. Mun gane wannan ko? Da yana karya sallah, da manzon Allah zai ce sallar su bata yi ba. Amma malamai suka ce ga wanda bai samu bane, wanda yake da laruri, yake da uzurin cewa ba shi da tufafin da zai rufe masa al'aura. Amma in tufar ka kana da tufafi da zai rufe ma al'aura, sai ka je ka kawo mana wata riga ta siyasa, ka zo kana sallah da ita, ka tsuguna ka yi ruku'u ga tuwon uwawunka a fili, sallarka ba ta yi ba, ta ɓaci. Mun gane ko? Ka ɗauko wata rigarka ta wani kulab ɗinku, JC ne ta ƙwallo, ka zo da ita masallaci, ka tsuguna kana sujada, tuwon uwawunka yana fitowa fili, tsaraicinka ya fito fili, baka yi ado ba, baka sa tufafi da ya kamata ka sa ba. Wajibi ne ka rufe jikinka sosai ya zamana al'auranka ba ta fitowa fili lokacin da kake sallah. Mun fahimci wannan ko? Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. Wakulu, Ubangiji ya ce ku ci. Wannan ibaha ce asaliya. Allah ya halasta mana abinci na halal. Washrabu, ku sha abu na halal. Wannan baiwa ce da ni'ima ta Allah madaukakin sarki da ya bamu abinci da zamu ci ya bamu abin sha da zamu sha kuma ya sanya mana na halal wanda ba zai cutar da mu ba idan zai cutar to sunansa ba halal ba sunansa haramu sai Allah ce wala tusrifu karku yi albozaranci a duka waɗannan abubuwa guda uku karku yi albozaranci a tufafi karku yi albozaranci a abinci karku yi albozaranci a abin sha duk abin da za ku yi ya zama kun yi shi tsakatsaki ubangiji subhanahu wataala ya yabo waɗansu mutane yace bayin Allah ne mai rahama yace wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana baina zalika qawama su idan za su ciyar za su kashe kudi shine ma'ana ciyarwa ana duk sanda wata harka ta kashe kudi ta zo lam yusrifu ba a wuce iyaka wa lam yaqtiru kuma ba sa koro idan za su kashe abinci za su kashe kudi a sai abinci a gida ba a wuce iyaka kuma ba a tauri daidai gurgudu ake saya ba a san yanda iyale za a ci ba a koshi ba ana neman ƙari kuma babu kuma kana da kuɗin ba ba sa haka akan wadatar da iyale yanda ya kamata idan tufafi ne akan wadatar da kai da iyalai yanda ya kamata wa kana baina zalika qawama suna nan tsakatsaki mun fahimci wannan ko to Allah madaukakin sarki ya hana mu albozaranci abinda Allah ya baka na dukiya ka amfana da shi daidai gurgudu kar ka wuce iyaka Allah madaukakin sarki ya dacar da mu innahu la yuhibbul musrifin lalle Allah madaukakin sarki baya son masu wuce iyaka duk abinda zaka yi kai shi daidai gurgudu al'ummar annabi Muhammad al'umma ce wacce take madaidaiciya komai nata tsakatsakiya take yi ba ta wuce iyaka a cikin ayyukanta Allah madaukakin sarki ya dacar da mu ubangiji yace kul
قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة
نعم
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون
نعم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده كفتا مسو ويحرم تأدو na Allah madaukakin sarki da ya bada ita yayi domin bayinsa su bauta masa adan da Allah ya kirkiro mana a bayinsa ya kirkiro a bayinsa dan su bauta masa su ji dadin bauta wa ya haramta musu ba wanda ya haramta musu wa tayyibati min arrizqi wa ya haramta wa bayin Allah abubuwan dadi da za su ci na arziki ba wanda ya haramta musu qul hiya ka fada musu khalisatun lillazina amanu fil hayati dunya khalisa an yi ne dan masu imani kadai an yi ne dan masu imani a nan gidan duniya sumora khalisatan yawmal qiyama kuma ta kasance ga masu imani kadai ranar tashin alqiyama kazalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun kamar haka muke bayyana ayoyi domin mutane su kasance masu sani duk abin da ka gani a duniya Allah madaukakin sarki yayi ne domin bayinsa kamar yadda Allah ya ce wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah ya hore muku abin da ke sama da abin da ke kasa duka dan ku bauta masa daga Allah ne Allah ya hore muku dan ku bauta masa ubangiji subhanahu wataala ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine ya halitta muku duk abin da ke kasa dan ku amfana da shi gaba daya mun fahimci wannan ko abin da yake duniya Allah ya mana dan mu ji dadi mu amfana da shi tufafi Allah ya saukar mana domin mu sa mu ado mu ji dadi mu bauta mu Allah madaukakin sarki an yi tufafi ne dan ayi sallah kafiri da ya samu yana sa tufafi albarkatin mu'mini yayi yaci mun gane ko da ba dan bautar Allah ba da ba za a yi tufafi ba da ba dan kiyaye mutuncin mu'mini ba da ba za a yi tufafi ba Allah ba zai saukar da tufafi ba sai mutane su tafiya tsarara amma saboda akwai masu imani ana sallah ana bauta mu Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki sai ya ba mu fikira ta samun da tufafi mun fahimci wannan ko domin mu ci abinci mu ji dadi mu bauta mu Allah Allah madaukakin sarki ya ba mu abinci ba dan haka ba da sai ya kyale mu amma Allah ya ba mu abinci ne dan me dan mu bauta masa mun fahimci wannan ko ubangiji subhanahu wataala ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ده الله يمغنن أبوتا مسا شي كدي Allah ya ce ban halicci mutum da aljanna sai dan su bauta min, sai ce bana bukatan wani arziki ko ciyarwa a gujansu, ni ne mai arzutawa kuma ni ne mai karfi. Kenan arzutawa da Allah yake mana dan menene? Dan mu bauta masa. Mun fahimci wannan ko? Allah yayi duniya, yayi kayan duniya, kayan jin dadin duniya dan a bauta masa, dan a ji dadi a bauta masa. Amma ba dan haka ba, da babu abin da za a yi. Allah madaukakin sarki ya dace da mu. Kuma zai dawo ga masu imani kadai ranar tashin alkiyama. Ranar tashin alkiyama ba wanda za su more, za su ji dadi sai waɗanda suka yi imani. Allah madaukakin sarki zai haramta komai na jin dadi ga kafiri. Kamar yadda za mu gani a gaba a cikin wannan sura, ‘yan wuta za su roƙi ‘yan aljanna, afidu alaina minal ma’i, aw mimma razaqakum razaqakumullah, qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Za su ce ku ɗan kwararo mana wani abu na ruwa ko wani abu da Allah madaukakin sarki ya arzuta ku da shi, mu ɗan samu mu ɗanɗana mu sha ruwa ko mu ɗanɗana wani abinci. Za su ce arziki na abinci da abin sha Allah ya haramta shi a kafire, ba za su taɓa samu ba a lahira. In sun samu ma sai dai ruwa ne, amma kuma na zafi, dalma narkakkiya wanda kana sha tana ɗaya maka fiskarka, fatan fiskarka. Mutum yana sha tana tsinka masa hanjinsa. Kun ga wannan azaba ce. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Don haka ya ku masu imani, Allah maɗaukakin sarki ya muku kayan jin daɗi. Idan ka samu dama, kana da daman da za ka ci daɗi, ka ci daɗi. Mun gane ko? Ka ci daɗi yadda ya kamata, ka ci nama, ka ci kaza, ka ci zabuwa, ka ci waye. Mun gane ko? Ba wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya haramta maka, matuƙar halal ne ka ci. Amma abin da ake gudu shi ne kada dan neman ka ci abin kuma ka saba ma Allah, to nan ba a yi gudu ba. Mun gane ko? Kada kuma ka zo ka shagalta da cin wannan kayan daɗin gaba ɗaya, koyaushe kai cin daɗi kake, har ka zo ka shagalta ka manta da bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Ana so ka ɗan zama mai taka tsantsan daidai gwargwado, amma ba a haramta maka cin daɗi ba, ba a haramta maka sa tufafi mai kyau ba. Ka ɗinka tufafi mai kyau ka saka. Sayyidina wannan imamuna Malik malami ne babba a Maina Adu, yana sa tufafi masu kyau. Mun gane ko? Yana sa tufafi masu kyau. Don haka ba wai ustazanki ne ka zo ka sa tufafi mara kyau ba, ka zo ka sa tufafi wanda ba shi da wanki ba. A'a, Allah ya yi tufafi masu kyau don masu imani, don ustazai. Mun gane ko? Don masu bautar Allah maɗaukakin sarki, don masu addini. Don haka mutum ya yi ado yadda ya kamata, amma kar ya wuce iyaka. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Allah ce kazalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, kamar haka ne muke bayyana ayoyi ga mutane waɗanda suke da sani. Masu ilimi su suke gane waɗannan ayoyi, waɗanda ba su da ilimi ba za su gane waɗannan ayoyi ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa abin da ya haramta, yace qul innama harrama rabbiyal fawahisha,
qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal ghafya bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu.
Na'am, Ubangiji ya ce ƙul, ka ce musu inna ma harrama rabbiyal fawahisha, abinda Ubangiji na ya haramta shi ne alfasha. Alfasha wasu malamai mun masa fassarori guda biyu a baya ko? Bayyana tsareci ko amfani da tsareci ta hanyar da bai dace ba, ko kuma me shirka ita ce alfasha. To alfasha tana ɗaukar duk wani abu mara kyau, abinda ya yi tsanani wajen muni, to sunansa alfasha. To Allah ya haramta wannan, ma zahara minha, alfasha da ta bayyana a fili. Akwai alfashan da ta bayyana a fili, ana yin ta, mutane sun san da ita, wa ma batana, da wanda ta ɓuya. Akwai alfasha wacce ta ɓuya ba kowa yake ganewa ba, kamar tsafi, a je a yi tsafi a mutum a yi kaza, kamar ta'addanci da ake yin sa a ɓoye, kamar shirka ita ma mutum zai yi ta a ɓoye, riya mutum zai yi ta a ɓoye. Duk waɗannan alfasha ne. Allah maɗaukakin sarki ya haramta alfasha ta fili da ta ɓoye. Wani isma da aikata aikin zunubi, aikata aikin zunubi Allah madaukakin sarki ya hana wal baghiya da zalunci bi ghairi al haqqi babu wani haqqi haka kawai ka zo ka zalunci mutane ka cuti mutane Allah madaukakin sarki ya hana sai Allah ce wa an tushriku billahi kuma Allah ya hana ku shirka da shi ma lam yunzil bihi sulfana Allah bai saukar da wata hujja akan ai shirka da shi ba ba wani dalili a cikin alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da tace ai shirka da Allah madaukakin sarki haramun ne wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu ku fadi magana a Allah kuma alhali ba ku da sani akan magana ku yi ƙarya ga Allah madaukakin sarki malamai suka ce wannan aya ta kawo maratib na saban Allah daban-daban mataki bayan mataki sai aka fara magana da mafi kankanta har aka zo mafi girma haka wasu malamai suka fassara abu suka sannafa su suka ce alfasha bata kai alism ba mun gane ko bata kai saban Allah ba la'alla wannan alism ana nufin saban Allah wanda yayi girma sosai wallahu ta'ala alam a sannan alismu bai kai albaghay ba me albaghay zalunci ka cuci wani cutar wani zalunci ne mai girman gaske wanda idan wani bai yafe maka ba to har yanzu akwai sauran aiki akan ka abu na gaba shine shirka da Allah madaukakin sarki to akwai zunubin da yafi shirka da Allah wanne ne shi yi ma Allah ƙarya mun gane ko domin yi ma Allah ƙarya yakan kai ai shirka da Allah din idan da ba a yi ma Allah ƙarya wata kil shirkan ma ba za a yi ta ba mun fahimci wannan ka zo ka ce Allah ya ce ai kaza kuma Allah bai faɗa ba mun gane ko idan aka aikata an yi mai an yi kafirci ba dan wannan maganar ba da ba za a yi wannan kafircin ba mun fahimci wannan ko dan haka faɗan magana babu ilimi ka ce Allah ya hukunta kaza Allah ya halasta kaza Allah ya haramta kaza ya fi tsanani akan mutumin da zai je shirka ya durƙusa mugunki ya masa sujada mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu dan haka wajibi ne duk abin da zamu faɗa zamu jingina shi da Allah to mu tabbatar muna da hujja mai kyau daga Ubangiji subhanahu wataala cewa eh haka Allah madaukakin sarki ya faɗa duk abin da zamu jingina shi da manzon Allah to mu tabbatar manzon Allah ya faɗa ba a ƙarya a Allah da manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda a gaba zamu ga aya da take mana magana akan cewa babu wanda yafi laifi fiye da wanda zai kirkira ƙarya ga Allah madaukakin sarki ko kuma Allah ya faɗa ka ce ba haka ba wannan sune manya-manyan laifuka wanda zunubin su yafi na shirka wallahu ta'ala alam na'am akwai lokaci minti bakwai na'am karasa mana aya ɗaya
ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
نعم وبنجي يتي ولكل أمة أجل هو تعالى أمة تنادى أجل انت فإذا جاء أجلهم إذن أجل يزو أجلهم إذن أجل ونا الأمة يزو لا يستأخرون ساعة ba a jinkirta musu koda awa daya koda minti daya koda sakan daya ba a jinkirta musu a ce a dan kara kadan a jira kadan ba a yi wala yastaqdimun kuma ba a gaggawa lokacin bai zo ba a halakar da al'umma mun gane ko a ma'anan al'umma ana fassara ta da jama'a da suke rayuwa a lokaci guda yanzu mu al'umma ce to mu din Allah ya sanya mana ajali mu da muke rayuwa a yanzu akwai wani lokaci da za a zo wannan generation din ba mu bane da suke rayuwa mun gane ko wani sabon generation ne gaba daya to kowace al'umma Allah ya sa mata ajali da lokacin da za ta kare da lokacin da za a ce babu ita gabaki daya babu ita ta kare kowace al'umma Allah madaukakin sarki ya sanya mata haka idan lokaci ya zo na mutuwar al'ummar gaba daya za a nemi a rasa wata rana manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi yana tare da sahabbansa sai ya ce kun gan kudin nan babu wata rai a yau a duniya da take wannan numfashi ko musulmi ko kafiri da za a samu wannan ran yana numfasawa bayan shekara 100 da aka kirga da lokacin ya zo duk wani mutumi wanda ya rayu da manzon Allah babu shi a lokacin. Kenan akan samu wani lokaci da zaka samu wasu al'umma babu su sun tafi saura sabin sabbin wata al'umma ne Allah madaukakin sarki ya zuba. Dan haka Allah madaukakin sarki yana gargadin mu cewa mu tsaya mu amfana a wannan ginin duniya mu nemi lahirar. Idan ajalinka yazo kai kanka ba za a jinkirta maka ba. Lokacin yana yi babu kadi babu rage. Mun fahimci wannan ko? Ba za a ce a tuya dan dakata ko an makara mala'ikan mutuwa ya makara. Ba makara. Ko a ce yazo da gaggawa. Mu ne dan adam idan muka tsara abun mu muna iya yin sa kafin lokacin da muka tsara. Mu canja. Amma Ubangiji baya canjawa. Allah madaukakin sarki ya dace da mu. Za mu dakata anan. Abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa. Abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai. Muna roko Allah ya tabbatar da dugadigen mu akan musulunci, ya rayar da mu akan musulunci, ya kashe mu muna musulmai masu imani. Allah ya tada mu tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da mutanen ƙwarai. Allah ya hada mu a gidan aljanna. Allah ya biya mana bukatun mu gabaki daya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mana wannan jihar mu ta Bauchi. Kamar yadda ake bada labari ko labarai suke yaduwa cewa akwai yan ta'adda sun shigo wannan jihadin. Ana shiga garuruka ana addaban su. Muna roko Allah ya muna ya mana maganin su. Duk wani wanda zai kawo mana rashin zaman lafiya a cikin mu Allah madaukakin sarki ya mana maganin sa. Allah ya tsine masa albarka. Allah ya daidaita lamarin sa. Duk wanda yake da hannu wajen ya sa mu cikin wani mummunan hali, muna roƙon Allah ya sanya cikin mummunan hali. Allah kar ya cika masa burin sa. Allah ya mayar masa da kaidin sa zuwa gare shi. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.